Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A yau jama'a 14 ga watan Fabrairu na shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, da farko ga kanin labarai.
A yau Juma'a ma'aikatar lafiya ta kasar China ta ce mutane 121 sun mutu daga sabuwar cutar coronavirus. Attorney General din Amurka William Barr ya ce sakon Twitter da shugaba Donald Trump ya wallafa akan ma'aikatar shari'ar ma'aikatanta da kuma ayyukansu yana sa ya zama da matukar wahala. Wata babbar kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta yi kira da gudanar da bincike kan yiwuwar aikata laifukan yaƙi akan sojojin Najeriya.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an ba ma dukkan 'yan adawar jamhuriyar Nijar Hama Ahmadu izinin zuwa ƙasar Faransa don a duba lafiyarsa, sai dai wasu na gani ko wannan wata dama ce da madukkan ke nema don ya tsere.
To wanda ya dawo da kanshi ya zo ya ta gidan yari na filin gida kanshi ya kawo, kenan babu wani zancen mutum a ce a yana sabuwar.
Za ku ji ƙarin bayanin wannan hirar nan gaba. Bayan haka muna tafa da wata hira da murya Amurka ta yi da wani tauraron wasan fina-finan Hausa akan wani sabon fim da ake shirin nunawa a gidajen sinema na Amurka. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a, yau ma muna nan tafa da shirin duniyar Amurka wanda Muhammad Lalo ya shirya zai kuma gabatar, amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum. A yau Juma'a ma'aikatar lafiya ta kasar China ta ce mutane 121 ne suka sake mutuwa daga sabuwar cutar nan coronavirus, da ya sa adadin waɗanda suka mutu ya kai kusan mutum 1,400. Ma'aikatar lafiyar ta ce ta samu ƙarin sabbin waɗanda suka kamu da cutar mutum 590. A lokacin da yake ganawa da 'yan jarida, mataimakin ministan lafiya Zhang Tizhen ya ce ma'aikatan lafiya 1,716 su ma sun kamu da cutar coronavirus ɗin, kana 6 daga cikinsu sun mutu. Da wannan sabon bayani, adadin mutanen da suka kamu ya tsaya a 63,851 a jiya Alhamis da daddare. Attorney General ɗin Amurka William Barr ya ce sakon Twitter da shugaba Donald Trump ya wallafa akan ma'aikatar shari'a ma'aikatanta da kuma ayyukansu yana sa ya zama da matukar wahala in iya gudanar da aikinsa. Wannan sanarwa ta zo da mamaki daga ɗaya daga cikin na hannun daman shugaban ƙasa da ta fito jiya Alhamis, kwanaki kaɗan bayan da ma'aikatar shari'a da ba yake shugabanta ta canja shawarar da masu gabatar da ƙara na ma'aikatar suka bayar. Kana ta kuma ba da shawarar hukunci mai sauki da za a yankewa da daddan na hannun daman shugaba Trump Roger Stone, da aka yanke masa hukunci na yi wa majalisa ƙarya da hana shari'a aiki da kuma yin katsalandan ga shaidu a binciken Rasha na yin katsalandan a zaben Amurka. Shugaba Trump ya yi korafin cewa shawarar yanke hukuncin tsawon shekaru 7-9 na abin takaici ne kuma babu adalci. Ba kasafai ake ganin ma'aikatar shari'a Amurka ta canja shawara da lauyoyinta suka bayar ba a shari'ar laifi. Masu gabatar da ƙara guda 4 a shari'ar Stone sun janye daga shari'ar, a ciki har da mutum ɗaya da ya ajiye aikinsa daga ma'aikatar shari'ar. Za a yanke wa Stone hukunci a mako mai zuwa. Shekaru 7-9 da masu gabatar da ƙara suka yi ya yi daidai da tsarin yanke hukunci na tarayya saboda irin waɗannan laifuka, amma ya rage ga ita alƙaliyar Amy Berman Jackson ta yanke hukunci na iya tsawon lokacin da za a kulle shi. Wata babbar ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta yi kira da a gudanar da bincike kan yiwuwar aikata laifukan yaƙi akan sojojin Najeriya yayin da take yaƙi da masu jihadi, lamarin da ya janyo ƙona ƙauyuka baki ɗaya da kuma tilasta wa mutane ƙauracewa matsugunansu. Daraktan ƙungiyar Amnesty International a Najeriya Osai Ojigo ne ya yi kira da a gudanar da binciken. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun ce sun yi hira da wasu mata da maza da aka kora daga gidajensu a yankin arewa maso gabashin kasar a farkon watan nan da ya gabata. Amnesty ta ce zarginsu ya samu goyon baya daga bayanan tauraron ɗan adam wanda ya nuna cewa an ƙona ƙauyukan Bukarti da Gariri da Martiri. Binciken ya kuma nuna ƙone-ƙonen a cikin wasu garuruwa na kusa a cewar ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam. Gwamnatin Najeriya ta sha musanta irin waɗannan zarge-zarge na yiwuwar aikata laifuka.
To masu sauraro, kafin ku ji sauran labaran duniyar, za mu leƙa jamhuriyar Nijar. Watanni uku bayan da aka garkame shi a gidan yari, madugun 'yan adawar ƙasar Hama Amadu na jam'iyyar Modan Lumana ya sami izinin zuwa ƙasar Faransa domin ganin likitansa don a duba lafiyarsa. Makusantansa sun yi kira ga magoya bayansa a kan su kwantar da hankalinsu. Ga hirar da wakilin muryar Amurka Sulaiman Barma ya yi da Bana Ibrahim a Yamai.
Kasan tun lokacin da ya zamana a gidan yari 2015 bayan da an kasake shi, Hamma Amadu ya kamata wata uku zuwa wata uku ya zai a bincike lahiyar shi. Dok shi yasa kwanakin baya lauyoyin shi sun ka aji takarda kuma da yardan hukumomi juj kin filinge ya ba shi izini, ya ce laile an ba shi kwana 15 ya je a bincike lahiyar shi kuma ya dawo ya kammala zaman da an ka hukunce mai a gidan yarin hili.
Ya tafi kenan?
Yau insha Allah muna ganin da yau zuwa gobe zai tafi. Jirgin ne kawai ya kamata ya dauka ya tafi France abin da.
Watakila magoya bayan su za su yi tsammanin rashin lafiyar tasa ta yi tsanani ne shi yasa yake kokarin fita waje.
A ina son su kwantar da hankalin su. Hama Amadu bincike ne kawai da ya kamata ya je yi, kasa kowane mutum in shekaru sun ka ja dole ne lokaci zuwa lokaci kamar da shi shugaban kasa shi ma yana zuwa ana binciken lahiyar shi, shine shi ma wata uku zuwa wata uku ya kamata ya je a binciki lahiyar shi.
Azu kai maganar kwanaki 15 aka bashi domin ya je ganin likitansa. Shin kana ganin waɗannan kwanaki 15 za su isa kenan?
Za su isa, tunda zuwa ne kawai a je a bincike shi ya examine wanda ya dace kuma ya dawo, ba abu bane da ya kamata ya ɗauki dogon lokaci.
Watakila wasu za su yi tsammanin kamar hanya ce Hamma yake ƙoƙarin samu domin sake tserewa ko kuma ya je kwancin sa a waje.
To wanda ya dawo da kanshi ya zo ya ta gidan yari na filin da kanshi ya kawo. Kenan babu wani zancen mutum a ce yana sabur tun ko lokacin da ya ta mutane ne ke magana, amma mu mun san da lokacin nan lahiyar shi ta taɓu ƙwarai, shi ne ta su ma ba da son su ba ne, dole ne sun yi tsorata a ce ya mutu a hannunsu, shi yasa sun ka ba shi daman nan. Amma wanga gami babu abin da ya taɓa jikin shi. Hamma Amadu kawai binciken lahiyar shi ta yi a yi, kuma da yardan Allah bayan kwana 14 nan zuwa 5 da an ka keɓe mai ya dawo.
Ya kuma kusantansa kuke shi ɗan takararku a zaben shugaban ƙasa yana fama da rashin lahiya ko kuma zai fita ya bar ƙasa a daidai lokacin da ake ci gaba da shirye-shiryen zaɓe?
Babu fargaban zaɓuka. Mu ga ganinmu Hamma Amadu mun yi imani cewa babu cikin wanda ke jagorancin ƙasar gida yanzu wanda muke tsoro takara da shi, babu. Hamma Amadu ba rashin lahiya ba yi, binciken lahiyar shi ta yi a yi, kuma zai dawo. Kuma lokacin da an ka shiga yakin zaben shugaban ƙasa kun gan shi ya fito ya zagaya kaman kowane.
Madalla a gaida Sulaiman Barma da wannan hirar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya.
A jiya Alhamis, babban bankin duniya da kuma asusun bada lamuni na duniya IMF suka bada sanarwar cewa kasar Somalia ta cancanci a yafe mata basussukanta, biyo bayan sauye-sauye a fannin tattalin arziki da ma'aikatu da hukumomi suka yi. Ana bin Somalia bashin da masu ba da bashi na kasashen waje da aka kiyasta ya fi sama da dalar Amurka biliyan 5. A cikin basussukan da ake bin Somalia babba shine na dala biliyan 1 da Amurka take binta. a cikin wata sanarwa da aka fitar bayan da kwamitin koli suka tattauna a ranar 12 da 13 ga watan Fabrairu don su duba cancantar Somalia. Hukumomin harkokin kuɗi masu ƙarfi a duniya guda biyu sun goyi bayan Somalia da a yafe mata bashinta a ƙarƙashin shirin ƙasashe matalauta masu tsananin bashi na HIPC a taƙaice. Ƙasashen da suka cancanci na wannan shirin sun yi alƙawarin inganta tattalin arziki da kuɗaɗe da kuma rage yawan talauci. An kwashe shekaru da dama Somalia tana ƙarƙashin shirin kulawar ma'aikatan IMF da ya taimakawa Somalia inganta hanyoyin karɓa haraji da bin diddigi na bayanan kuɗaɗe na gwamnati. Ɗaruruwan yara suna aiki a masana'antun bulo a Cambodia, a cewar bincike da ƙungiyoyin ƙwadago suka yi a kan ayyukan masana'antar bulo da ake tsammani za a sako nan gaba nan ba da jimawa ba, ko da yake wani kakakin gwamnati ya musanta binciken. Ma'aikatar ƙwadago a bara ta bullo da wani shiri na kawo ƙarshen ayyukan ƙananan yara a masana'antun bulo, tare da sanar da cewa za ta ƙaƙaba masana'antun bulon ta takunkumi ta hanyar ɗaukan yara aiki. Cibiyar Solidarity da wata ƙungiyar kare haƙƙin ma'aikata ta Amurka wacce ke da alaƙa da AFL-CIO da ƙungiyar ƙwadago ta Amurka tare da ƙungiyar kasuwancin ma'aikata da ita ce na Cambodia suke gudanar da bincike da ya gano cewa kusan ƙananan yara 4,000 ne ke zaune a manya-manyan ma'aikatu 464 a cikin ƙasar.
Muhammad Hafiz Baballake nan ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma za mu leƙa masana'antar fina-finai. Nan ba da daɗewa ba, a karon farko za a nuna wani fim da aka yi a Najeriya a wuraren kallo na Amurka. To ko me wannan fim ɗin ya ƙunsa? Abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande ya yi hira da Yakubu Muhammad, tauraron fim ɗin masana'antar Kannywood.
To Yakubu Muhammad, ga wani sabon fim da kuka yi wanda yake kusan za a iya cewa zai ainihin kafa tarihi a ganin cewar zai iya zama fim na farko da ainihin aka yi shi a Najeriya, kuma za a fara ainihin nuna shi a Silma, watan gidan kallo a nan ƙasar Amurka. Ko za ka ba mu takaitaccen ɗan abin da wannan fimin ya ƙunsa?
To shi wannan fimin suna Jalil, fim ne da aka yi shi a kan abubuwan da yake addabar mutanen Najeriya, musammancin arewacin 'yan Najeriya a halin yanzu, wato irin garkuwa da mutane a rashin kyakkyawan abubuwa, kamar misali health care na rashin lafiya, irin abubuwan da ba a taimakawa yara, magani a asibitoci, rashin sarari, sauransu abubuwa ne da shi Jamil, akwai maganar ilimi, akwai maganar kamar satar mutane, garkuwa da mutane, sai kuma kamar yadda na faɗa ba magana kiwon lafiya wanda ya karanci musamman ga ƙananan yara.
To akwai magana da ta shafi kamar cin zarafin yara mata da kuma ƙananan yara a cikin filmin kenan?
Eh, ba wai cin zarafi ba ne, magana ne dai kamar rashin lafiya da yaran mu sukan samu kansu a cikin ƙananan sanannu, wanda kuma ba a ga rashin wadata na iyaye, za a ga cewa yaro ya zo wannan abin da bai takura ya kai wani tsaya ba, kuma wani lokaci ko kuma wani abin ma yana dai, amma rashin sauki kuma zai sa har yaron ya zo, ko wani ya rasa ƙafa, ko wani ya rasa hannu, ko abubuwa ne da zance. Amma duk jigon fim ɗin shi ne garkuwa da mutane, irin a dinga ɗauki mutane ɗin yanzu kamar abubuwan da yake damun mu a ƙasar nan. Ana amfani da misali a ce sai an ba da kuɗi sannan a saku mutum, ko kuma watakila ya iya rasa ransa.
To ana iya cewa menene ya ja hankalin marubucin wannan fim ɗin ya ga cewa akwai buƙatar a yi wannan fim wanda ya shafi waɗannan matsaloli?
To ni dai na tabbata cewa mutumin wanda yake shi sunan shi Lexi, mutumin ba Amurka ne, wato ɗan Najeriya ne amma yanzu ya zama ba Amurka, saboda haka a can yake da shi da matarsa wadda ita kuma ita Black American ce, shi ita ce producer, work shi, they are the producers, ba gane su ne producers wanda suka shirya filmin. kuma shi Leslie shi ne ba da umarni. Saboda haka kaga ya tuna mutum ne dan nan asalin shi tushen shi dan jihar Plateau, amma a can yake da zama yanzu citizen ne na
Amerika. Ya zama dan kasa.
Dan kasa ne na Amerika. Na tabbata yana jin abubuwan da suke faruwa, sai kuma yake ganin cewa zai iya nuna wa duniya kasashen da ba sa batun yake faruwa a Najeriya wata ilimi ne kamar hannun ka mai sanda, ya nuna musu irin halin da muke ciki, ya nuna irin rayuwar da akwai abubuwa sakonni wanda zai ya nuna kyawawan al'adunmu na kasar Hausa da sauran shi, sannan kuma sai kuma da abubuwan da yake ci mana tuwa kura. So na tabbata yana da kokari ne da cewa ya nuna inda akwai ɗauki da za a nuna duniya abin da halin da ake ciki a yanzu.
A gaida Yusuf Aliyu Harande da abokin hirarsa, shirin yau da gobe na nan tafar da cikakkiyar wannan hirar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Masu ruwa da tsaki a harkar diplomasiya na ci gaba da tsokaci kan matakin da Amurka ta dauka a kwanan nan na takaita ba da takardar visa ga wasu ƙarin ƙasashe shida ciki har da Najeriya. Yau za mu duba yadda wannan mataki ne zai shafi dangantaka tsakanin Amurka da ƙasashen nahiyar Afirka waɗanda wannan doka ta fi shafa. Sunana Mahmud Lalo. A ranar Itau ne, wato 21 ga watan Fabrairu, ake sa ran matakin da Amurka ta ɗauka na takaita ba da bizar ta ga wasu ƙasashe shida ciki har da Najeriya zai fara aiki. A da yan kwanakin baya ne shugaba Donald Trump ya ƙara ƙasashen shida waɗanda huɗu daga cikinsu a nahiyar Afirka suke. Gwamnatin Amurka ta ce wannan mataki da ta ɗauka na da mahimmancin gaske lura da cewa ya shafi lamari na tsaro. Sai dai wasu da dama na dasa alamar tambaya kan yadda wannan matakin zai shafi hudun Amurkan da nahiyar ta Afirka. Najeriya dai ita ce ƙasa da tafi kowace ƙarfin tattalin arziki, wacce kuma tafi kowace yawan al'umma a nahiyar ta Afirka. Sannan babbar ƙawa ce a yakin da Amurka ke yi da ayyukan ta'addanci, inda har ila yau take da 'yan ƙasarta da dama da ke zaune a Amurkan. Sai dai Najeriya ta kasance cikin jerin waɗannan ƙasashe shida da za a takaita ba su takardar bizar Amurkan, baya ga Eritrea, Myanmar, Kajistan, Tanzania da kuma Sudan. Dalili shine Amurka ta ce tana so ta tabbatar da tsaron ƙasarta, kamar da shugaba Donald Trump ya bayyana.
See what's going on in the world. Our country has to be safe.
Yace idan kuka lura da abin da ke faruwa a sassan duniya, ya zama dole mu tabbata ƙasar mu ta samu kariya. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo dai ya gana da takwarar aikinsa na Najeriya a makon da ya gabata, inda ya bayyana kyakkyawan zato kan abin da zai biyo baya.
In the proclamation, President Trump highlighted Nigeria's importance as
a key to the global economy. Trump ya ce Najeriya muhimmiyar ƙasa ce cikin ƙawayen da ke taimakawa Amurka a yaƙi da ta'addanci. Kuma ya lura da yadda ƙasar ta himmatu wajen ganin ta inganta fannin raba bayananta.
And recognize the government's commitment to improving information sharing with us.
To kamar Najeriya, mafi akasarin 'yan ƙasar Eritrea da kuma Kajistan su ma an takaita musu samun bizar ta Amurka, wacce za ta ba mutum damar zama a ƙasar. Yayin da 'yan Sudan da Tanzania ba za su iya shiga gasar samun katin izinin zama a Amurka da ake kira Green Card Lottery ba. Geoffrey Onyema shi ne ministan harkokin wajen Najeriya, ya kuma ce matakin da Amurkan ta ɗauka ya shammace su, amma ya sha alwashin ganin an inganta bayanan da suka danganci tsaron Najeriya.
We're putting in place the architecture that will now make that the information and the data.
Yace muna ɗaukan matakan da za su inganta rambun bayananmu ta yadda Amurka da kowa da kowa zai iya samu ba tare da ɓata lokaci ba, har da ma ƙasashen da ke da mambobi a rundunar 'yan sandan ƙasa da ƙasa ta Interpol. Nan ba da jimawa ba za mu samar da waɗannan
bayanai.
Ministan ya kuma ce lallai Najeriya na fama da matsalolin tsaro ciki har da na 'yan ta'addan Boko Haram waɗanda suka sa miliyoyin 'yan Najeriya tserewa daga gidajensu, amma babu wata ƙwarar hujja da ke nuna cewa ƙungiyar barazana ce ga Amurkawa. Sai dai wannan mataki na takaita ba da bizar ta Amurka bai shafi masu neman bizar yawon shakatawa ba, lamarin da janye suka kan wannan mataki da gwamnati ta ce ta ɗauka domin tabbatar da tsaro. Tayin Falola malami ne a Jami'ar Jihar Texas da ke birnin Austin.
Temporary visitors are the ones with the capacity.
Yace masu zuwa ziyara ta ɗan wani lokaci su ne suke haifarwa da kansu matsalar da suke fargaba. Mutumin da ke da tsayayyen wurin zama a Chicago ko a New York ko yake da tsayayyen wurin aiki ba zai taba sa kansa a cikin wata matsala ba domin za a iya kama shi. To ra'ayin shugaban majalisar wakilai Nancy Pelosi wacce ta ayyana wannan mataki a matsayin na nuna bambanci yayi daidai da na Dani Bahara na cibiyar bincike ta Brookings Institute da ke nan Amurka.
We have here an administration that has
Ita abin da muke gani shine wata irin gwamnati ce da ke daukan tsauraran matakai akan baki inda mafi aksarin abubuwan da ake zargin su akai ba su da tushe ballantana makama.
False evidence, false fact.
Sai dai masu adawa da wannan mataki na ikrarin cewa hakan zai iya kassara karfin fada aji da Amurka ke da shi a idan duniya. Ga abin da Toyin Falola na Jami'ar Jihar Texas ke kara cewa
Immigrants with education is an aspect of soft diplomacy. They are your friends.
Bakin da suka zo karatu za su iya zama riba ta fuskar diplomasiya. Abokananku ne, ko kuma kuna so ku yi amfani da kudaden domin ku gina barikin sojoji ko daukan karin matakai na tattara bayanan sirri tare da sa ido kan al'amura. Wannan wani zabi ne da ya rage wa hukumomin Washington.
More intelligence, more policing is a choice that Washington DC has to make.
To masu aro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako sai kuma na jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Patsy da Kuswara da kuma Julie Letters Gresham da ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lado nake cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu.
Madalla a gaida Muhammad Lalo yanzu kuma ga wannan sakon. Allah ya kiyaye, amen. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke turo mana ta hanyar email.
A yau saƙonmu na farko ya fito ne daga Abubakar Kawu Girgir. Ya ce salam VOA Hausa, abinda talakawa suka yi tsammani daga shugaba Buhari ba shi suke gani ba. Saboda haka ihun da aka yi wa shugaba Buhari a jihar Borno bai kamata al'umma su yi mamaki ko cece kuce ba domin halin da al'ummar yankin ke ciki. Saboda haka ya zama dole shugaba Buhari ya damu da damuwar talakawa a zahir ba wai a baki ba. Sakonmu na gaba haɗin gwiwa ne daga Hussein Abba Damban da Muhammad Musa Damban da kuma Bala Muhammad Damban. Suka ce jiya ce ranar rediyo ta duniya, kuma albarkacin wannan rana muke amfani da ita wajen mika sakon godiya ga wannan tasha tamu mai albarka ta muryar Amurka bisa irin damar da kuke bamu wajen isar da sakonninmu zuwa ga inda kafa ba za ta iya zuwa ba. Ba shakka mu masu sauraro muna jin daɗin haka. Allah ya ƙara ɗaukaka wannan tasha, amin. Sai kuma sakon da ya fito daga Aliyu Usman ya ce don Allah ku fadawa mahukuntan kasarmu cewa idan suna buƙatar kawar da ayyukan ta'addanci a Najeriya, ya zama wajibi shugaba Buhari ya yi awon gaba da dukkan manyan hafsoshin kasar baki daya. Daga nan sai sakon da ya fito daga Husaini Dangote ya ce salam VOA Hausa. Ya zama dole shugaba Buhari muddin yana so matsalar tsaro da ke ci gaba da halaka mutane a cikin abu biyu ya yi daya. Ko ya sauya manyan jami'an tsaro ko kuma shi ya yi murabus. Sakonmu na ƙarshe haɗin gwiwa ne da ya fito daga Namaira Umar Makira da ya haya Danno Azare da kuma Salihu Isa Fana. Suka ce salam VOA Hausa. Muna taya jam'iyyar PDP murnar baiwa ɗan takarar gwamna su a jihar Bayelsa nasarar zama gwamnan jihar. Da fatan Allah ya taya riko, amin. To jama'a, ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum, sai kuma idan Allah ya kai mu ranar Litinin mai zuwa. Godiya muke yi, a huta lafiya, Juma'a Mubarak.
To madalla a gaida Binta S Yaro, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
A yau Juma'a, ma'aikatar lafiya ta kasar China ta ce mutane 121 sun sake mutuwa daga sabuwar cutar coronavirus da ya sa adadin waɗanda suka mutu ya kai kusan mutum 1,400. Ma'aikatar lafiyar ta ce ta samu ƙarin sabbin waɗanda suka kamu da cutar mutum 590. A lokacin da yake ganawa da 'yan jarida, mataimakin ministan lafiya Zhen Tingzhen ya ce ma'aikatar lafiya 1,716 suma sun kamu da cutar coronavirus ɗin, kana 6 daga cikinsu sun mutu. Attorney General ɗin Amurka William Barr ya ce sakon Twitter da shugaba Donald Trump ya wallafa akan ma'aikatar shari'a ma'aikatanta da kuma ayyukansu yana sa ya zama da matuƙar wahala in iya gudanar da aikina. Wannan sanarwa ta zo ne da mamaki daga ɗaya daga cikin na hannun daman shugaban ƙasa da ta fito jiya Alhamis, kwanaki kaɗan bayan da ma'aikatar shari'a da ba yake shugabanta ta canza shawarar da masu gabatar da ƙara na ma'aikatar suka bayar. Kana ta kuma ba da shawarar hukunci mai sauki da za a yanke wa dadaddan na hannun daman shugaba Trump Roger Stone, da aka yanke masa hukunci na yi wa majalisa ƙarya da hana shari'a aiki da kuma yin katsalandan ga shaidu a binciken Rasha na yin katsalandan a zaben Amurka. Wata babbar ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta yi kira da a gudanar da bincike kan yiwuwar aikata laifukan yaƙi a kan sojojin Najeriya yayin da take yaƙi da masu jihadi, lamarin da ya janyo ƙona ƙauyuka baki ɗaya da kuma tilastawa mutane ƙauracewa matsugunansu.
Kuma sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da kuma Julie Ladders Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da PJ Engineer mu na yau, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.